Baba Suda, Sarkin Labari.
Wasu magidanta sun yi martani kan wani sabon binciken masana da ya duba rayuwar ma'aurata.
Ani bana kallanta wajen ma, ni yanzu na nake na gida.
To ai mata kala-kala ne a gida. Akwai wanda kasan goma ma ba za ka iya yi ba, saboda ganin ta za ka yi kaman kurciya ma.
Su ko wasu matasa da suka kutsa cikin wata na'urar transformer da nufin satar wani sinadarin wuta mai tsada, sun tsallake rijiya da baya, amma kuma sun fada wani tarkon na daban. Har yanzu masana na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan batun makarantun mari a jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya.
Kuma duk wannan abin da ake tuhuma ake cewa dan shi ne, idan ka dubi makarantun gwamnati na kwana na maza da mata, a ina ne ba a samun irin wayannan abubuwan? Me gwamnati ya irin wannan ta fasa wannan makarantun?
Bayan rahoton hudubar Juma'a, akwai fannin nan namu na kalmomin fada. Ku biyo mu cikin shirin. Masu sauraro, sallama matakin farko. Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki ne ke faɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da Juma'a. Allah Ubangiji ya sada mu da dukkanin alhairanta, tare da kare mu daga dukkanin sharrin da yake cikin wannan rayuwa, mu samu ga mu dakatar ba ma a nan duniya ba har a gobe kiyama. Allah Ubangiji ya sa haka amin. Kuma da fari, ku zo mi wa shirin na Juma'a mabuɗi da karatun labarai ta bakin Aliyu Wali.
Kotun ɗaukar ƙara ta Kaduna ta soke zaben da ɗan majalisa mai wakiltar ƙananan hukumomin Kiru da Bebeji Abdulmumin Jibrin Kofa. Idan za a iya tunawa a ranar 5 ga watan Satumba na wannan shekara, kotun sauraron ƙararrakin zaben da ke zamanta a nan Kano ta tabbatar da nasarar Abdulmumin Jibrin Kofa na jam'iyyar APC, tare da watsi da buƙatar ɗan takarar jam'iyyar PDP Aladat Tiyako na a soke zaben yankin bisa yadda ya bayyana zaben an yi shi cike da kurakurai. A nan kuma hukumar Hizba ta sha alwashin yin haɗin gwiwa da hukumar tace fina-finai domin dakile ayyukan badala a masana'antar wasan kwaikwayo ta Kani Ward. Mataimakin babban kwamandan hukumar kan ayyuka na musamman Muhammad Albakari Mikail ne ya bayyana hakan lokacin da yake tsokaci kan wata bazawara da aka same ta tana gararan ba da sunan wai, tana neman wanda zai saka ta a wasan Hausa bayan da ta zo Kano daga jihar Kaduna, inda yace irin wannan al'amari na yadda mata suke baro garuruwan su suna tahowa Kano da sunan wasan Hausa ba tare da sun san kowa ba, yana budewa bata gari ƴan wasan Hausar kofar aikata badala da irin waɗannan mata.
An gaida Aliyu. Kafin mu je ga jigon rahotannin mu na yau, Jakadiya Maryam Ibrahim Zango za ta karanto wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyin ku da kuka turo akan jigon rahotannin mu na jiya, wanda ya kalli batun yanda aka yi zargin wani matashi yayi sanadiyar mutuwar abokin rigimar sa, har ma kuma jami'an ƴan sanda suka kama wanda ake zargi din.
Zamu fara da sakon True Boy na Ibawa, inda yake cewa kai jama'a a rinka kai zuciya nesa, kowa ya hau motar zuciya zai sauka a tashar da na sani. Duniya kenan, malam mai gadi kare da kaddarar rayuwarka. Su kuma ƴan baya sai a guji halin zuciya. Sakon daga Yusuf Baban Zara. Sakon Ibrahim dan Hassan kuwa cewa yayi salamu Baba Su da Allah ya ji kan marigayi, kai kuma mai gadi sai ka kiyayi gaba. Dan Allah mutane a rinka kai zuciya nesa, kai kuma matashi Allah ya ji kanka. Sako daga Sha'awa na Tidorayi. Zamu karkare da sakon Maryam Adam Bunkure, inda take cewa mai mutuwa Allah ya ji kanka kuma Allah ya kyauta. Allahumma amin. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanta sakonnin ku ba, mun gani muna godiya. Allah ya bar zumunci.
To madalla, jigon rahotannin mu a yau zai kalli batun yanda har yanzu masana suke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan abin da ya shafi makarantun mari a jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya. Makarantun na mari dai makarantu ne da wasu iyaye suke ɗaukar ƴaƴansu su kai su da kansu saboda wani dalili na rashin jin magana ko kuma gurɓacewar tarbiyya, inda akan ajiye su guri guda a dinga koyar da su ilimin Al-Qur'ani. Ana ba su rubutu da addu'o'i don neman sama musu shiriya daga wajen Ubangiji. Kaga dai a iya cewa wannan abu ne mai kyau. To amma fa sai dai inda gizon yake yin saka, shine yadda a wasu lokutan ake sanya musu sasari wato mari a datse kafafuwansu da kwado, ko dai mutum ɗaya shi kadai ko kuma ma mutum biyu waje guda, dan saboda tsoron kar su gudu, wanda hakan yake sanyawa su dinga yin komai tare. kama daga kan kwanciya har zuwa ban daki matukar dai daya zai je to shi ma ɗayan sai ya bi shi ba ma kuma wai batun wanka ba ko da ma batun tsuguno ne haka zancan yake kaga kenan la shakka sai sun ga tsiraicin junan su wanda hakan yake ba su cikakkiyar damar aikata masha'a to kaga idan hakan tawakana a iya cewa garin gyaran tarbiya an kuma samu lalacewar ta ko kuma a ce an gyara wata an kuma samu bacin wata to masu sauraro kuna iya dai tantancewa da kanku wacce tafi muni ne tunda dai koda a kudancin kasar nan wurin da suke ajiyewa har da mata akan samu cewa matan suna neman junan su ko kuma ma mazan su nemi matan to baya ga wannan ma a hannu guda akwai batun cin zarafin bil adama sanya su cikin mari da azabtarwa wanda shi kuma hakan kai tsaye cin karo ne da tanadan dokar hukumar hana safaran mutane da cin zarafin kananan yara da mata wato naftif to tun a baya dai da aka samu rahoton faruwar waɗancan al'amura a wasu daga cikin makarantun marin jami'an tsaro da haɗin gwiwar hukumar ta naftif suka tarwatsa makarantun a wasu daga cikin jihohin kasar nan kamar yadda mai magana da yawun hukumar Ali Abba Kalli ya sheda azantawar su da jakada Nasir Khalid Abubakar yana mai cewa abin bai tsaya iya makarantun mari ba domin dai koda daga makarantun boko secondary na mata suna samun korafe-korafen cin zarafin matan har ma a nemi su fyaɗe
kamar abinda muka samu Katsina shi muka samu a jihar Kaduna mafi yawanci yaran nan gaskiya ana amfani da su ta dubarsu saboda kamar jihar Katsina babu mace dai wadda muka samu duka yaran nan guda 90 wanda muka samu yaran ne maza kuma daga bakin shekara 7 zuwa 50 su kuma na Kaduna mun yi samame kusan guda 3 a Zaria da cikin garin Kaduna duka muka ce to yaran 348 to su mun samu akwai kam din da muka samu hadda mata kuma abinda ya bamu tsoro irin wannan gidan mari muna tunani wuri ne na gyara tarbiya na mafi yawanci kishi 90 za ka ga musulmai ne wurin to sunan mun samu hadda wani bangare na krista kuma sun aje mata mun gudanar da bincike mun ga babu yarinyar da bai amfani da ita sannan kuma further investigation ya kara nuna cewa akwai ɗaya ma wanda ke dauke da ciki wata uku yanzu haka akwai mutane da dama wanda ake kawo complaint daga secondary school da primary school yadda ake azabtar da yara ana amfani da su ana musu fyaɗe matsala ɗaya ce muke bi zamu aika takarda ta gayyata daga principal zai kawo wannan shi malami har office mu gudanar da cike mu gurfana da shi a gaban kotu irin wanda muka yi wannan shi muke yi
to sai dai duk da yadda faruwar waɗancan din a wasu jihohin ya sanya wasu malaman makarantun a nan jihar Kano suka ringa sallamar ɗaliban su da kansu mai magana da yawun hukumar a nan Kano Aminu Abba Kalli din ya ce a kanan ba su samu wani rubutaccen korafi a hukumance ba akan cewa akwai irin waɗancan abubuwa a wata daga cikin makarantun marin da suke jihar Kano ya kuma shawarci malaman irin waɗancan makarantu na mari a jihar Kano dangane da abin da ya kamata a ce sun yi don kaucewa fadawa matsalar
to alhamdulillah gaskiya mun ji dadi da har yanzu a garin Kano babu wani mutum daya wanda ya kawo korafi akan irin wa'annan azabce-azabce da ake na gidan mari amma shawarar da zan ba su daya ne idan ba su register ba su yi kokari su je karamar hukuma ko jiha su register kuma ina ba su shawara su yi kungiya saboda idan suka yi kungiya shine gwamnati za ta dinga sauraron su kuma duk abin da zai taso irin na wannan abu na kamar samame za ka ga cewa suna da kariya saboda kungiyar su
to watakila dai duba da cewar hukumar bata kaddamar da aiki kan wata makarantar marin a jihar Kano bane ya sanya gwamnatin Kano ta tashi tsaye wajen kafa wani kwamiti wanda zai tsaftace harkar karkashin shugabancin Muhammad Tahar Baba Impossible wanda ya mana karin haske kan aikin kwamitin lokacin da suka samu wata makarantar mari da ake zargin suna waldace marin kafafuwan mutane maimakon a ce sun saka kwado bayan da suka yi hijira daga unguwar rijiyar Lemo zuwa dajin wani ƙauye
mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya kafa kwamiti ta yadda za a tsaftace makarantun allo makarantun tsangaya makarantun alqur'ani a shigo da su cikin tsari yadda za a kyautata su kuma amma shigo da su su fara koyan harshen turanci da lissafi don abubuwa su tafi me ake yi yaya ake yi me abin yi ya za a yi a ba gwamnati shawara a tafiyar da muka yi mun je waɗansu makarantu mun tara sun sassaki mutanen a makarantun da muka je yan marin sun gaya mana cewa akwai mutum 300 da wani abu amma sun sake su daga mari mun tarar da su ba tare da marin ba suna zazzaune amma suna cikin matsananciyar wahala kuma wajen da suke kwana kamar sel ne babu walwala babu motsi waɗansu ma kansa ya fara kwancewa daga ganin su a furgice
to babban limamin masallacin juma'a na Masjidil Quba dake unguwar tukuntawa Malam Ibrahim Abubakar Tofa ya ce al'amarin fa yana buƙatar a ringa sara ana duban bakin gatari
mu abin da muke jan hankali irin wannan baki ake ba kada misalin ka saka wa mutane miciji a yayi mutane yaran nan yan daba ne ko ba su signa kaza an kai su dan a kellace su kai kuma misalin ba kai wani tsari da zaka rike su ba ka kamo ka saka wa jama'a gyaran gaggawa zan akai kuma kenan aka irin wannan kuma duk wannan abin da ake tuhuma ake cewa dan shine idan ka dubi makarantun gwamnati na kwana na maza da mata a ina ne ba a samu irin wannan abubuwa me gwamnati ya irin wannan ta fasa wannan makarantun kamata a gyara ta rinka kai masa ziyara ta ga ina suke da rauni karfafe su a taimaka musu da likitoci a taimaka musu da kayan tsafta inda suke da kuskure kada su zaman to kai Qur'ani suka sani a taimaka musu da ilimin zamani haka yake kamata a yi
shi ma Malam Abdullahi Idris dan Fodiyo a iya cewa ya bi sawun limamin ne
wayannan makarantu na garin tarbiya in ma akwai wani abin da ba a so a ciki to a gaskiya alkhairin dake ciki ya fi sharrin dake ciki yawa kar ka manta cewa dukkanin yaran nan baki ɗayan su dake wayannan makarantu kowanne uban sa ne ya dauke shi ya kai shi kuma kuɗi ya je ya biya kuma na tabbata kowanne uba sai da ya fara zubda hawaye shi a karan kansa kafin ya dauki wannan yaron ya je ya kai shi inda ake zaton cewa shi ma yaron ya zubda hawaye to uban nasa shine ya fara zubda hawaye mai yiwa yaron nan baya jin magana mai yiwa yaron nan baya zuwa makaranta mai yiwa yaron nan yana shan kayan maye mai yiwa yaron nan sata yake yi saboda kowane uba sai ya yunkurin ganin cewa ya dakatar da yaron sa akan wayannan miyagun dabi'u ya gagare shi sannan yake dauka sai je kai irin wannan gurare domin a taimaka masa
to mu dai faqat mun tsaya anan kuma kuma masu sauraro mun sakar muku zoman tunda dai shine jigon rahotannin mu na yau wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya 0809 1449 muna dakon kuma da haka za mu gangara masallaci mu karɓi rahoton hudubar juma'a daga bakin Abba Isa Muhammad
hudubar juma'ar a wannan makon da ka masallacin juma'a na marigayi Umar Sa'id Tudun Wada dake unguwar Tukuntawa a nan birnin Kano ta maida hankali ne game da tausayi da jin kai tsakanin al'umma kamar yadda na'ibul limamin masallacin Gwani Fasihu Muhammad dan birni ya mana ƙarin aski jim kadan bayan idar da sallar juma'ar
shi tausayin nan face ta ubangiji kuma sifface ta annabawan Allah haka an ka gangaro sahabbai da Allah ya siffata su da cewa suna da tausayi Allah ya ce rahamata ta rinjayi wato fushi na to shi yasa ake so baye su zama masu rahama masu jin kai wani mutum balaraban kauye ne ya zo ya fitsari a masallaci sahabbai sun tasan masa annabi ya ce ku kyale shi bayan ya gama annabi ya mai nasiha da ya zo a cikin sallah annabi ya ji shi yana cewa Allah daga ni sai Muhammadu za ka yi wa rahama ka kai wani tare da mu shine annabi ya ce a ka kunta ce abu mai yalwa rahamar Allah tana da fadi ai rahamar da Allah ya sa kake da ita ne yasa kake tausasawa al'umma
Gwani Fasihu Muhammad dan birni ya kuma bayyana sassan da ya kamata a maida hankali wajen tausayawa
kamar yara kananu ana so a tausaya musu a cikin su kamar mata da kuma wanda ake aura sannan muka zo kan liman shi kansa a masallaci ana so ya zama mai tausayi da jin kai sannan su kansu shugabanni jagorori ana so su zama masu tausayi da jin kai sannan muka zo muka ce kai har dabbobi ma su ma ana so a tausaya musu har tsuntsaye duk halitta so ake a tausaya mata shi haka idan da zamu da mu zama masu tausayi da jin kai gaskiya da rayuwa ta inganta kuma ta kyautata rashin tausayi da jin kai ne ya haddasa waɗannan matsalolin da muke ciki yau ka ji wancan gobe ka ji wane kashe wane bai damu ba wane illata wane bai damu ba wane kama wani ya maida shi wani addinin da ba nasa ba haka kawai wane ya fade da wani duk wannan rashin tausayi da jin kai ne da akwai tausayi da jin kai to da gaskiya rayuwa ta inganta
da fatan Allah ya sa mu amfana da hudubar juma'ar amin sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu Abba Isa Muhammad baba suda
to sai mu ce an gaida Abba anan kuma wasu matasa ne da suka kutsa cikin wata na'urar transformer satar wani sinadarin wuta mai tsada suka tsallake kamun wutar suka kuma fada kamun jami'an tsaro matasan guda biyar ne sun faki idan al'umar sheka unguwar kudu inda suka kutsa cikin na'urar transformer da daddare lokacin da aka dauke wuta suka kuma samu damar diban wancan sinadari wanda masana lantarkin suka ce ana kiransa da suna silica gel wanda kudin sa ya kai naira 120,000 ba tare da wutar lantarkin ta kama su ba to amma fa sai dai duk da cewar sun tsallake kamun wutar lantarkin sai gashi ba su tsallake kamun jami'an tsaro ba, inda bayan an kama su aka cike musu takaddar tuhumar laifin hada kai da kuma sata. Dan haka ne ma aka gurfanar da su a gaban kotun magistrate mai lamba 7 karkashin mai shari'a Hud Haruna Abdu, wadda bayan kuma an karanta musu tuhumar sai suka amsa, inda kotun ta yanke musu hukuncin daurin watanni 12 kowannen su, ko kuma zaɓin tara ta naira 20,000 akan laifin sata, sai kuma laifin haɗin kai watanni 6 ko kuma zaɓin taran naira 10,000 a hannu guda. Kuma za su biya ramakon kuɗin wancan sinadari naira 120,000, kamar dai yadda jakada Abubakar Sabo ya rawaito daga kotun, ya kuma ce ɗaya daga ciki ya musu zargin, wanda shi kuma aka ɗage tasa shari'ar zuwa wani lokaci a nan gaba. Kuma labarin mun saka muku shi a shafinmu na Facebook, inda al'umma da dama suka bibiye shi, har ma wasu suka bayyana ra'ayoyinsa a kai. Dan haka ne ma jakadiya Safiya Abdulrashid ta leƙa mana shafin.
Za mu fara da sakon Kamilu Kabiru Alhassan, inda yake cewa, kai duniya, wai a ce mutum baya tunanin ƙarshensa? Ku rasa abin da za ku sata sai kayan da al'umma suke amfanuwa da shi? Allah ya shirye mu. Shi kuwa Mustapha Yunusa Khalid Dan Gauro cewa yayi, kai jama'a, sata ce ta sa kuke wasa da rayuwarku? Allah ya shirya. Ya kamata matasa mu nemi sana'a. Ita kuwa Rahama Yusuf cewa take, dama an ce kuda wajen kwadayi akan mutu. Allah ya shirye mu, amin. Bisa yanayi na lokaci za mu karkare da sakon Yusuf Liman Sansan, inda yake cewa, gani ga wane ya ishi wane tsoron Allah, da fatan sauran masu irin wannan halin za su tuba su daina. Waɗanda lokaci bai ba mu damar karanto sakonninsu ba, mun gani muna godiya, Allah ya bar zumunci.
To kuma dai za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook da FM Kano 88.5 don ganin irin labaran da muke sanya muku, har ma ku bayyana ra'ayoyinku a kai, ko kuma ma ku ziyarci shafinmu na internet www.dalfmkano.com don ku saurari shirin Kaco kan baki daya, ko kuma shirye-shiryen tashar kai tsaye duka dai a wannan shafi. Mu ne muku godiya. To mai gida da uwar gida, ga wani sabon bincike waɗanda masana suka gudanar, suka kuma gano cewa duk mijin da yake ƙurawa matarsa ido, yi mata kallon ƙuda irin na ƙurilla samfurin soyayya aƙalla tsawon mintoci 10, to zai kasance cikin ƙoshin lafiya da karsashi fiye da wanda yake turɓuna fuska ya juya matar tasa baya ya batta da ƙeya. Jakada Nasir Khalid Abubakar ya duba wannan bincike, har ma da yadda ma'aurata suke kallonsa a nan Kano.
Wani masanin kimiyya ne daga kasar Jamus mai suna Dr. Karin Wizabin ya fidda binciken, wanda mujallar lafiya ta New England Journal of Medicine ta wallafa. A tashin farko dai, likitan ya ware ƴaƴa maza guda 500, inda aka raba su gida biyu, kuma aka ɗora musu alhakin zama daram a kullum domin yi wa matayen nasu kallo na ƙurilla, yayin da sauran suka kasance ba ɗora musu aiki irin wannan ba. Sakamakon dai ya bijiro da sabon yanayi da ke nuna ƙoshin lafiya a ɓangaren mazajen da ke zaman yi wa matayen nasu kallo na ƙurilla da bai gaza mintuna 10 a kullum ba, yayin da ɗaya rukunin na mazajen suka kasance cikin yanayi na damuwa. Duka dai a binciken ne aka gano yanayin daidaituwar jini da kuma nisantuwa daga yiwuwar kamuwa da cututtuka da suka shafi bugun zuciya, duka dai a rukuni na farko, wanda sakamakon ya kasance ya sha bamban da rukunin mazaje na biyu. Dr. Wizabi ya ce amfanin mintuna 10 da mutum zai ware a kullun domin yi wa abokiyar zaman nasa kallo na ƙurilla daidai yake da mintuna 30 na wasannin motsa jiki. Kan hakan ne wakilinmu Ibrahim Abdullahi Soran Dinki ya kewaya cikin birnin Kano da kewaye domin jin ra'ayoyin wasu magidantan. Ko suna wa matayen nasu kallon na ƙurilla?
Anna kala.
Ita ta gidan.
Ta gidan ba. Ani ba na kallon ta wajen ma. Dan dabbata mai kallon wajen ai ya wuce a gona, ni yanzu na nake na gida. Na gidan shi ne kallon. Saboda na tsufa kuma na ga sule abokan zama.
Wato mu ko wani lokacin kwalliya ce wallahi take daukan mu. Saboda wasu matan kaga zaka dauko kayan kwalliyar ma ka bayar ba za a yi ba. Ni wallahi in wata tai wannan kwalliyar ma abin ya burge ni, ni in za a yi awa dai ina kallon ta ma ba zan gaji ba.
To ta gidan fa.
To ai mata kala kala ne a gida. Akwai wadda in tai wannan kwalliyar ita ma sai ka kwashi awa 2 ko 3 ma kana kallon ta a gida. Akwai wadda kuma tsakani da Allah tsakan 10 ma ba za ka iya yi ba. Saboda ganin ta za ka yi kaman kurciya ma.
Su ma matan ba a bar su a baya ba, mun jiyo irin nasu ra'ayin.
Yana ƙara soyayyar juna,
da fahimtar juna duk yana karawa.
Yanzu aka ce mai gida yayi irin wannan kallon ya za a ji.
Kai zaka ji nishadi a cikin zuciyarka kuma shi ma zai ji.
Wallahi daidai ne shine mafi alkhairi ma a cikin auratayya a yanzu.
Da fatan mazajen auren za su jarraba wannan bincike. Nasir, Khalid Abubakar, Baba Suda.
To Nasir, da fatan dai kai ma kana yi wa uwar gida irin wannan kallo. Ta yadda ba zai kasance bishiya a gidanku amma inuwa a gidan wasu ba. Tunda dai amfanin ilimi aiki da shi. Kuma da haka za mu je ga fanninmu na kalmomin fada, wanda Jakada Abubakar Sabo zai kawo mana shi.
A wannan makon za mu duba ne akan kalmar daukawa sannan a lafiya. Ko me kalmar ta daukawa sannan a lafiya take nufi? A wannan karan ma mun tuntubi Malam Bakir Kabir Khalil Kofa Kwaru, wanda shine yayi mana bayanin cikakken ma'anar kalmar.
Ita ma'anar daukawa sannan a lafiya ai tana biyo gaban takawa sannan a lafiya. Misali, sarki yayi rangwami, akwai wani abu da ake cewa rangwami. Idan yana kan doki, misali sai yayi rangwami. Rangwami abin da take nufi shine dan tsayawa a danyi wani tsayi. To yayin da sarki ya daga zai tafi, su kuma daman makarta ga sunan gabar da yamma kudu da arewa, sai sarki sun dauka gaba ɗaya, daukawa sannu a lafiya, daukawa gyara gaba, daukawa. To an san sarki ya motsa, duk wanda yake gaba sai ya buga dukinsa a tafin bami.
Da fatan za a biyo mu wani makon don jin mu dauke da wata kalmar da take banta da fada. Abubakar Sabo, Baba Suda.
To me sauraro jimlatan wahidatan, shirin na wannan rana ya kammala. A madadin Bahari Isa da taimakon Aminu Ahmad Abbas har ma da Nasir Khalid Abubakar, waɗanda su ne suka yi tiriniyar sada ni da ku, sai abokan aiki ƴan biyar sarakan zazu, ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi Soran Ɗinki, nake mana fatan mu yi hutun ƙarshen mako lafiya. Wassalamu alaikum.